Ke matashiya ce dake zaune da mahaifiyarki a wani karamin ƙauye. Ita ke da shago ɗaya tilo a ƙauyen. Tana sayar da kayan abinci da magunguna. Tana kuma kula da gonanta. Amma wata rana zaman lafiya a ƙauyen ku ya lalace. Mahara ɗauke da makamai sun sauka a gidanku cikin duhu. Kin farka cikin hargitsi. Harbe-harben bindiga suna ƙara, mutane suna ta guduwa ta kowace hanya. Kuna gudu cikin dare, kun rabu da danginku, kuma kuna cike da tsoro da buƙatar ku tsira. Washe gari, gari ya ruguje, kuma an barki ki fuskanci mummunan labari cewa an kashe mahaifiyarki, ginshiƙin rayuwarki. Barkanmu da sabon shirin Bishin Rikici, inda muke bayar da labaran waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayya Sa'id. Fajaldi Lazarus, ‘yar shekara 19 ne daga jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Ita ɗaliba ce a Federal Polytechnic Mobi, inda take karantar Office Technology and Management, wato ilimin fasahar sarrafa ofisoshi da kula da su. Rikicin da aka kwashe shekaru da dama ana yi tsakanin manoma da makiyaya a yankin ya shafi rayuwarta matuƙa. Rikicin dai ya fara ne a lokacin da makiyayan da ke neman filin kiwo suka bar dabbobinsu su ratsa gonaki. Lamarin yakan jawo lalatar amfanin gona. A ranar 5 ga watan Janairun shekarar 2018, Fajaldi ta gamu da munin wannan rikicin da idonta. Da sanyin safiya, da misalin ƙarfe 3 na safe, an kai hari bank, wani ƙaramin ƙauye a ƙaramar hukumar Numan. Fajaldi ta tsinci kanta a cikin daji, tana gudu babu kakkautawa, a cikin duhu har gari ya waye. Ta sake haɗuwa da kakarta, da ƙawarta, da kuma sauran mutanen ƙauyensu.
Ban ma san inda na dosa ba. Gudu kawai nake cikin daji, ba tare da wani tunanin alƙibla ba. Ban san inda nake ba, na ci gaba da gudu ne kawai.
Sun bi ta cikin daji, suka shiga wani ƙauye da ke maƙwabta da su. Daga bisani suka nufi Numan. An raba Fajaldi da mahaifiyarta, tana ta neman fuskarta a cikin mutanen da suka koma Numan. A lokacin ne ta samu wannan mummunan labarin. Mahaifinta ya ba da labarin cewa sun kasance tare. Suna ƙoƙarin haye wani ƙaramin kogi don samun tsira a wani ƙauye. Ya bar mahaifiyar a bakin kogi don ɗauko babur ɗinsa da kuma fatan ya sanar da ‘yan ƙauyen gaba, saboda bank ba shi da hanyar sadarwar salula. A cikin ‘yar gajeriyar rabuwarsu, harsashi ya same ta.
Ita ce mutum ɗaya da zan iya magana da ita hankali kwance, amma ta mutu lokacin da na fi buƙatarta. Ya shafe ni ta hanyoyi da yawa. Akwai lokacai da nake matuƙar buƙatar wanda zan yi magana da shi, amma sai dai na bar makaina har na gano abubuwa da kaina.
Mahaifiyar Fajaldi, Beauty Lazarus, ita ce komai a gare ta. A matsayinta na ‘yar auta, ta kasance mafi kusanci da mahaifiyarta. Ita mahaifiyar ita ce kaɗai wadda za ta iya faɗawa komai hankalinta kwacce. Kuma ita ce wacce ta fahimce ta hanyoyin da ba wanda zai iya. Beauty wata ‘yar kasuwa ce wacce ta koma ƙauyensu, ta buɗe shago ɗaya tilo a wurin, tana sayar da komai daga kayan abinci zuwa magunguna. A da, ma’aikaciyar jinya ce al’ummar Numan. Bayan ta bar aikinta a Numan don ta zama tana kusa da gida kuma ta mai da hankalinta kan kasuwancinta da noma. Harin ya lalata komai, shagonta, amfanin gonakinsu da gidajensu. An yi watsi da ƙauyen na tsawon watanni har sai da mutane suka fara koma a hankali suna gina shi. Abin takaici, an kashe kawun Fajaldi, wanda shi ne shugaban gundumar. Ya koma bank, ƙasa da shekara da faruwar abin, aka sake kai wani hari. An samu ramuwar gayya daga mazauna ƙauyen, ko da yake a wasu lokutan makiyayan sun yi hasashen haka kuma sun fice kafin a kai musu hari. Sojoji sukan yi ƙoƙarin shiga tsakani a kodayaushe. Amma ana ci gaba da tashe-tashen hankula. Lamarin da ya faru a wannan daren ya yi tasiri a kan Fajaldi. Tunanin mahaifiyarta ya daɗe, musamman a lokutan bukukuwa irin na Kirsimeti. Domin Beauty takan tabbatar da cewa lokutan nan suna zama na musamman.
Babu wanda zai iya maye gurbinta saboda dangantakarmu tana da ƙarfi sosai. ba zan iya dangantaka da kowa ba kamar yadda na yi da ita.
Wannan shirin Sabi Kabello ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahir ne editan shirin, kuma Usman Abbazanna ne ya shirya shi. Ahmad Salkida shine babban mashiryin shirin. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada kan birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.